أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوى يومنا هدو أوتن آية المحرم هجر النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ذو مدينة شكرا دبو آية دري هدو دا أربعين دا تقوص وندزو دي دي دا رانر شانو كينن شاتركو وتن شدا شكرا تدبو بيو دا عشرين دا شدا. الله تبارك وتعالى ya hada fuskokin mu a wannan masallaci na dake garin dan zomo mai suna masallacin Jibus dake nan wato dan zomo a karamar hukumar silatan karkar a kuma gumel emirate a jihar Jigawa a tarayyar Nigeria domin gabatar da wannan muhimmiyar ibada sallar Juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a disati. Fatan mu shine tsawon kwanaki da Allah yake bamu Allah ya sa ƙarin guzuri ne a hanyar mu ta tafiya lahira. Annabin rahama ya ce khairukum man dala umruhu wa hasuna amaluhu. Mafi alkhairun ku shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo, shi kuma ta fuskarsa ayyukansa suka yi kyau, ya kyautata ayyukansa. To Allah ya datar da mu da ku baki daya. Abinda za mu tattauna a kai lura da kwanan watan da muka faɗa. Muka ce muna huda a watan Al-Muharram, Al-Muharram kuma shine watan daya. Kenan wannan yake nuna mana a da a wancan watan cha muke goma Zulhijja, goma Zulhijja. Allah cikin ikonsa da yardarsa muka shige ta tare da duk alkhairanta. Ba mu aune ba sai ga mu a ranar Idi. Goma ga wata kenan, goman ta kare. Aka mana tukuici da ayyamu tashriqi guda uku. Su ma sai ga su mun ga bayan su. To yau ba Zulhijja ma gaba ɗaya mun ga bayansa shekara ta ƙare. To wannan ba abin da ya nuna mana wannan sai ragowar kwanaki da muke da su. Duk wanda kwanakinsa suka ƙare ya tafi, to mu muna da saura ne, shi yasa har muka ganmu a bayan Zulhijja ga mu a sabuwar shekara. Tafiyar dare da yiri ne. Allah maɗaukakin sarki ya ce inna fi ikhtilafil layli wan nahar, ko kuma inna fi khalqis samawati wal ard, lalle cin halittar sammai da ƙasai da sassafawar dare da yini. Dare ya zo, yini ya tafi, yini ya zo, dare ya tafi. La'ayatin li'ulil albab, akwai ababen ɗaukan izina ga wanda suke da wato allubu hankali, da suke cin dogon zango da hankalin da Allah ya ba su. Alƙalla ka fahimci yau da gobe ce ta kawo ka, kai da babu kai, amma yau da gobe sai ta zo da lokacinka, sai ga ka an zo da kai. Kafin ka zo ta riga ta kawo wasu, ka tar da su. A'a, kafin ka zo ta kawo wasu ta tafi da su, sai labarin su ka ji. Kakannin kakannin ka ma labarin su suka ji. Da ka zo ta kawo ka a gaban ka, sai ta kawo wasu kana gani. Wanda ka zo ka tar sai ta dauke wasu a gaban ka kana gani. A'a, wani ma ta kawo shi a gaban ka, ta dauke shi a gaban ka. Ita dai yau da gobe din. To kai kuma yanzu me kake tsammani, me kuma kake jira? Ta tafi da kai a gaban wasu. To wannan shine Allah kalli ka fahimci wannan ayar a cikin tafiyar dare wato da yini. To amma abinda nake so mu tattauna a ƴan mintunan da muke da su shine fahimtar rayuwa, sannan kuma da aiki da rayuwar. Ka ma fahimci rayuwar? Sannan in ka fahimci rayuwar, wani aiki kake a cikin rayuwar? Inda ka fahimce ta, ita fahimtar rayuwar za mu ɗauke ta cikin wasu labarai ne guda hudu da Allah ya bayar a cikin aya ɗaya a Ali Imran. Musamman rayuwa shi kuma yadda ake auna rayuwar za mu fahimce shi daga wani daga cikin magabata, wato Hatimul Asam, ɗaya ne daga cikin magabata. A aya da ta kawo mana abubuwa guda hudu shine Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut, wannan shine labarin farko, kowace rai sai ta dandana mutuwa. Inda an ce rai, in kana neman babban dalilin mutuwa shine ran da aka hura maka, ana hura maka rai babban dalilin mutuwa ya same ka. To sai Allah kuma ya ce to kuma kowace ran sai ta dandana mutuwa. Idan kana son wannan tafsirin na kowace rai sai ta dandana mutuwa, ba sai ka tafi littafi ba, duba ka ga Allah ne ya ce kowace rai, duba ka ga a cikin rayuwar wace rayuwa ya fi so, rayuwar wa ya fi so. Ina jin da mu da duk wanda suke tare da mu, kai har ma wanda baya tare da mu, su Okonkwo da Cinyare, in za a cewa Allah ya fi so, za a yi magana ɗaya shine Annabi sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillahi ajma'i, khatimul anbiya'i imamul mursalin, ba a yi ba ba za a yi ba kamar sa. Mai ishiriniya ya ce haramun alal ayyani ijadi muslihi, hatta yau da gobe ta zo maka da komai na ci gaba a rayuwa, amma wani mutum kwatankwacin annabin rahama haramun alal ayyami, yau da gobe ma an mata kwalelanta bata isa ba. To Allah kuma ya ce kowace rai ta dandana mutuwa, sai ka duba ga to ya Annabi sallallahu alaihi wasallama hashi. To duk inda zaka je ka zo zaka ga shi ma baya duniya, ko ka ce ya kaura, ko ka ce ya faku, ko ka ce ya yi wafati, wannan larabci ne ma'ai, duk dai kana kaucewa ka ce ya mutu ne. To kuma sai kai da kanka sai ka yi tafiya, sai ka je umara ko aikin haji, sai kuma ka da kana mutane gadara da kafafa ka je ziyara, an aka tambaye ka aka ce ina ka je ziyara, kuma ina ka ce cewa wajen annabi ko gidan annabi kake cewa ka je, ina kake cewa ka je kabarin annabi, ka kai ma ka gama gewayen kuma ka zagayo. To in ku ka duba ka ga cewa annabin rahama ya bar duniya, to ka san kullu nafsin za'iqatul maut ta tabbata, sai ka shafa akan ka ruwan sanyi, kawai zaman lokaci kake, amma tabbas garanti in lokacin ka ya kare za a wayi gari sai labarin ka babu kai. To wannan shine labarin farko a ayar kullu nafsin za'iqatul maut. Menene mutuwa? Mutuwa sun ce shine in idamul hayati qabla wujudihi wa idanihi ba'da wujudihi, rasa rayuwa kafin a samu rayuwar da rasa ta bayan an same ta. In ba gane gwarancin ba, da kafin a hura maka rai na dufa alaka murga, ai baka rayuwa. To duk abinda bai da rai mata ce ne. To sai bayan wata hudu sai aka hura maka rai, yanzu ka baro wancan mutuwar ka da rayi. To wannan ran da aka hura maka a cikin mahaifiya, bayan wata hudu ta fara zuwa awo, da cikin ya fara motsi, ko a nesa ko a kusa ko a cikin mahaifiyar ko a waje, za a dawo a zare shi, sai a ce koma wancan halin da ka baro, halin mutuwa. Wannan shine ma'anar mutuwa, rasa rayuwa kafin a same ta da rasa ta bayan an same ta. Alqur'ani sura ta 2 Baqara, Allah ya ce maka kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Wannan shine ma'anar rasa rayuwa kafin a same ta, shine ma'anar mutuwa. Tana daga wani kafa a ce ba yanzu ba in ta zo, a'a in ta zo ba tsaye tsayawa, babu sauran kai da kawo, kawai sai dai labarin ka gama kai da kawo, in dai ta zo ta tazo, in ka kwanta ka tashi ba ita bace, in ita ce kana tsaye za ka faɗi kuma an gama. Ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki, ga dubin matsara a ɗaki, inda ma abin ya fi ƙara muni, ba ta bar fanko mara kwabo ba, ka ji ruwan zafin ba ta da gefe. Kai ko ka san me yace maka, tun kana yaro a tsumma ake fadar mutuwa ka girma, an mace a gabanka har ma kai rashin tsohonka, amma baka ce da za ka lahira ba, har da kana da sauran karatu akan mutuwa. To wannan shine labarin farko, kullu nafsin za'iqatul maut. Labari na biyu, abinda zai biyo bayan mutuwa, hisabin aikin da kai. Sai Allah ya ce fa inna ma tuwafawna ujurakum yawmal qiyama, ku sani kowa zai gani a kwanakin sa ranar tashin alkiyama abinda ya aikata. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara inna ma tuwafawna ujurakum yawmal qiyama. To bayan kuma an yi hisabi, labari na uku shine wanda hisabin sa yayi kyau, ayyukansa suka yi nagartattu, suka fi yawa, sai Allah ya ce faman zuhziha 'anil nar, duk wanda aka zafudar da shi aka nesanta shi gaba da shiga wuta fina alkiyama, aka ce wuta wannan ba naki bane ba danki bane kwalelanki to kuma al-filal kiyama gida biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir don haka an ce ba wuta ba to ne wutan aljanna an ce ba aljanna ba to kuma Allah kiyaye inda za a tura ka neman sa amma ba za ka ba mai ragaita a kawai waman zufu zai anin nari wanda aka tsamar da shi gabarin shiga wuta wa udkhilal jannata sai aka shigar da shi aljanna Allah da kansa ya jinjina wa matsayin yace faqad faz hakika wannan ya raba wuta kaga wannan mufaza ce a ce ba hagu ba dama ba wuta ba aljanna sai kai da gaske amma ko ka san annabin da aka aika maka Allah yace alizin alaihi ma alaikum haritun alaikum bil mu'minina raufur rahim ya gaya maka ya baka takar amsa ya baka formula wanda za ka sa ka jefi na alkiyama a ce ba hagu ba dama ba wuta ba aljanna na san kowa zai so ji wannan formula din to abinda annabi yace fa man ahabba an yuzahzaha anin nar yace to duk wanda yake so a tsayartar da shi gabarin shiga wuta filan alkiyama wa an yudkhilal jannata kuma a shigar da shi aljanna kamar yadda ayan nan tace sai annabi yace kiyaye da abu biyu falta da rukumaniyatuhu to mutuwarsa ta same shi wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir yana mai imani da Allah da ranar lahira abu na farko kenan abu na biyu yake wa mutane abin da yake so a yi masa kana so ka samu to kada ka zama dan san kai baka so wani ya samu an yi ruwa kana so gonar ka tai kyau yabanya ta kama har kai wa makocinka bakin ciki a'a yadda kake so shi ma ka so masa abin da kake so wa kanka dama hadisi ya gaya maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsihi dayanku ba zai cika ne imani ba har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa to kada ka zama mai wani abu da yake cewa ananiya san kai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana so ka jefi ni alkiyama a ce ba hagu ba dama ba wuta ba aljanna to ka kiyaye da abu biyu mutuwarka ta same ka kana mai imani da Allah da ranar lahira sannan kake so wa mutane irin abin da kake so wa kanka ba mugunta ba kyashi ba hasada to kaji hanyar shiga aljanna kafi karfin zuciyarka a nan duniya kafi karfin zuciyarka a wannan rayuwar dama aljanna sai kafi karfin zuciyarka suratul nazi'ati ta gaya maka amma man kafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa duk wanda yake jin tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa ya hana kansa san rai kake yayi san rai din wannan ko sai ka burge wai sai ka nuna isa duk wannan ba shi bane lahira da zaka zaka fi kalla wa nahana nafsa anil hawa duk wanda ya hana kansa san rai albishirin sa fa innal jannata hiya al ma'awa aljanna ita ce makoma to kaji hanya aljanna Allah ya datar da mu mun ji labari uku cikin hudu sai labari na karshe sai Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ba wani abu bane rayuwar duniya mata'ul ghurur ce to wannan shine karshen da in baka fahimce shi ba duk wa'incan bayan ma ba za ka samu ba kuma haka ake in dai ka fahimci duniya mata'ul ghurur to ka gane rayuwa kan me ma'anar mata'u abinda ake cewa mata'u shine ma laysa lahu baqa'u abinda ba wanzaje ba yanzu ne zaka ji ana labarin ta aida gonaki aida bisashe aida dabbobi da awakai da gonaki babu kamar sa amma yanzu duk sun kare to yanzu shine mata'u abin da ga kanan da rayuwa a ce babu ko kuma a'a ba karewa suke ba shanin karuwa suke dabbobin karuwa suke gonakin karin sa yake amma sai mutuwa ta zo masa duk taron abin da ya mallaka ba sa iya kara masa minti daya haka zai fita ya baro magada to shine mata'u abinda ko kana da rayuwa a ce ya kare ko kuma bai kare ba kai rayuwarka ta kare ka tafi ka barshi shine mata'u sai kuma Allah ya ce gurur na rudi to in ka fahimci duniya da haka to wancan ka je filal kiyama a ce ba hagu ba dama a tsamar da kai abu ne mai sauki amma in baka fahimci ba duniya da wannan mata'ul gurur din to da kyarkasha Allah ya kiyaye to wannan shine abinda muka ce dama wato fahimtar rayuwa da kuma ya zaka yi da ita to wani tabi'i ne in lokaci zai ba mu ɗan mutum da suka rage ana ce masa alhatimul asam alhatimul asam tabi'i ne malami ne bai kuma fahimta sai aka tambaye shi aka ce alama tabni hayatak wai akan me kake gina rayuwarka sai ya ce shi yana gina rayuwarsa ne akan abu hudu akan abu nawa akan abu hudu abu na farko ya ce ya san arzikin da Allah ya rubuta masa nasa ne, wani ba zai ci nasa ba. Mana ya fahimci salon magana Bahaushe ya ce rabon kwado ko ya hau zai faɗo. To ya fahimci arzikin da ya rubuta masa nasa ne, wani ba zai ci nasa ba. Ina za ka gane wani baya cin arzikin wani. Da aka yi ruwan nan, kai ne za ka je ka yi shuka, kai tun ma kafin ruwan kake kai taki, kake ta wahala a gonar, sai ka yi girbi, ka ɗauko damin geron ko ka ɗauko karan ko ka ɗauko harawar ka kawo gida, kana aje ta, sai fara ta tafi da kan harawar sai ta sauka ƙasa, tana sauka cikin sakan guda sai ganta a bakin kadangare. Kaga duk waccan wahalar da kai haddashi yana gidanka, ka je ka ɗauko masa abincinsa ka kawo masa, saboda rabon kwaɗo baya hawa sama. To Al-Hatim al-Asam ya ce ya fahimci duk abin da Allah ya rubuta masa nasa ne, wani ba zai ci arzikinsa ba. Ka san ana hura maka rai dama sai a ce mala'ika arba'i kalmatin farko bi katabi rizqihi. Ka san me yasa ake rubuta arziki? Ba za ka rayu ba babu ci. Duk wanda yake rayuwa yana da bukata. To ana hura maka rai sai ce to bukatar rayuwar shine arzikinta. Sai a rubuta maka shi. Sai a rubuta ajali. Domin kuma idan arzikin ya kare ba za ka ci nawar ba, kuma babu naka tafiya za ka yi. Ko ka tara din magada za ka barwa. Shine ajali sai biyo bayan arziki. Sannan sai aikinka. Ba za ka rayu ba sai ka yi wahala. Inna kalakalar insani fi kabad. To ko kai wahala mai kyau ko kai mara kyau sai kai wahala. To raka aikinka. Sannan abu na hudu shaqiyin ausa idin sakamakon aikin naka. To shi sai ce na san Allah yana da arzikin da Allah ya rubuta min, nawa ne wani ba zai ci min ba. Yace sai na nutsu, bana yaki halal bana yaki haram, saboda na san akwai abin da Allah ya rubuta min nawa ne. Kuma Bahaushe yace zafin nema baya kawo samu. Ba ana ka nema ba, amma zafin neman ko baya kawo samu sai kaddara. Sai abin da aka rubuta maka. Yace abu na biyu, na san ina da wasu ayyuka wajibai da ni Allah ya dorawa, wani ba zai sauke min wannan aikin ba. In kana son misali wannan sallar, duk dan gomo, kai duk silatan karkar, kai duk jigawa, kai duk Najeriya, kai duk Afirka in gatanka ne, ba wanda ya isa maka wannan sallar azhar din ta yiwu. A ce ya maka kuma eh magana ta wuce ba sai kai ba, akwai shi kai din kai Allah ya dorawa. Wannan a harshen shari'a ana kiransa ne faradu ainu, farillan wajibi. An ce al'ainu, kai ainu ne, ni ainu ne, to kowa akan ainunsa shi aka dora ma wannan faradu ainu din. To ai ba sai sallah ba, haƙƙin mahaifa ba wajibi ba ne? In ku ɗari ne a gidanku, kowa yana taimakawa mahaifanku, yana girmama shi, yana masa abin arziki, kai ba ka yi yanda suke ya ɗauke maka? Kai ana binka, kai ma Allah ya dora maka girmama su, ka kyautata musu. Wa bil walidaini ihsana. Kai ba sai ma iyaye ba, makauta, jari zil qurba wa jarul junubi wa sahibi bil janbi, kai har ma wa bin sabili Allah ya ce. Duk wannan ayyuka ne na wajibi da Allah ya dora maka. To sai Hatim al-Asam ya ce na san ina da wasu abubuwa da suke wajibai ne, ni Allah ya dora ma, wani ba zai sauke mun ba. Yace sai na shagaltu da abin da yake wajibi ne a kaina, bana wasa da shi. Ya kai a dan domo, ya kai a silatan karkar ko a jigawa, kana wasa da wajibin da Allah ya dora maka? Haƙƙin mata yanka tun da za a ɗaura auren aka gaya wa alwalinka, to yanzu duk abin da ake mata a gidansu, da cinta, da ciyar da ita, da shayar da ita, da matsuguninta, da lafiyarta, da duk wani abu in ya taso mata ya dawo kansa, wannan ba wajibi ba ne? To yaya sauke shi? Kana wasa da haƙƙin iyalanka, kai kawai auren yi maka aka yi, saboda haka dole a riƙe maka. A dan an riƙe maka kafin ka koya sai ka ɗauka, shikenan kai tazarce za a yi. In ba za su riƙe maka bar musu, kuma kai ne mai matar da sunansa aka ɗaura ko da sunanka, kai ba masarai hankali ba. Saboda haka ka kiyaye. Kaga to duk irin waɗannan wajiban Hatim al-Asam ya ce na san su, ni Allah ya ɗorawa, sai na shagaltu da sauke wajibi na, dan wani ba zai sauke mun ba. Kamar yadda wancan arziki ya ce wani ba zai ci nasa ba, to kuma wajibin da Allah ya ɗora masa ya san wani ba zai sauke masa ba. Abu na uku sai ce na san duk inda nake Allah yana kallo na, yana gani na. Yace sai nake jin kunyar saba masa. Allah subhanahu wata'ala a farkon suratul nisa'i yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ma li shahidin, sai yace innallaha kana alaykum raqiba. Lalle Allah tabaaraka wata'ala salamunci nawa tare da ku raqib, yana nan yana kallon ku duk inda kuke. Innallaha kana alaykum raqiba. to yace ni na san duk inda nake Allah yana gani na sai ce sai nake jin kunyar saba masa na san duk inda nake Allah yana gani na sai nake jin kunyar saba masa Allah ya tare yana tare da kai a karan kansa ilimin sa ya ce a haɓa bi kulli shay'in ilma ilimin sa ya kewaye kowa da komai ilimin Allah ya ce ya alamu ma tusiruna wa ma tu'linun ya san abin da kuke asircewa ya san abin da kuke bayyanawa kai wuce nan wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne da abin da kirjin mai kirji ya kunsa tun kafin mai kirjin wato ya bayyana Allah alimun ne bi zati sudur ya san abin da kirjin mai kirji ya kunsa kaga shi ilimin sa ba irin naka bane ko kai yanzu da nake tsayen nan abin da zan furta ka sani sai na faɗa to shi Allah kuwa kafin mai zuciyar kafin ka faɗa ya sani ya alamu ma tusirruna wa ma tu'linuna ya san abin da kuke sakawa ya san abin da kuke bayyanawa saboda shi alimun ne bi zati sudur akwai tsaro na mala'ikunsa bayan nasa bayan wannan ilimin nasa akwai tsaro na mala'ikunsa yace wa inna alaikum la hafizin kiraman ya alamuna akan ku akwai matsara daga ran da ka balaga kai ka kai 12 13 14 15 to daga wajen nan fa za a ce to ga mai tsaro an hada ka da shi ma'ana alƙaƙai in ka san alƙaƙai saboda ba wani motsin ka da zaka yi ba wani furuci da zaka yi ma yalfuzu min qawlin illa ladayhi akwai raqib wanda ya attachin dinka kana fada yana rubutawa ko mai kyau ko mara kyau kana aikatawa suna rubutawa ko mai kyau ko mara kyau ka gani wa inna alaikum la hafizin akwai matsara wannan matsaran ba sojojin kasar ka bane ba yan sandan kasar ka bane ba bijilanci bane a akiraman ne mala'iku ne kuma kiramin masu karamci a shegum rahimahullahu a cikin raddul azhan yace mai karamci ko baya saba mahaliccinsa to Allah ya siffanta su da karamci shi yasa la ya asunallaha ma amarahum wa yafaluna ma yu'maru ba sa saba ma Allah irin abin da ya umarce su kuma duk abin da yake su yi shi suke kaga kenan kai za su bi ko Allah za su bi kuma akan ka aka sa su aikin za su daga ma kafa ha ba rashin jini rashin tsagawa in ka ga ba a rubuta maka ba kai ba amma in kai sai ka gani ashi ne a filin alkiyama idan mutum ya ga sakamakon aikin ya ga littafin kuma komai ya zo sai ya mamaki ya ce mali hazal kitabi wannan ne littafi ne wannan ya rasa wani irin kwakwafi aka masa a ba an gaya maka ba kiraman katibi ne kake wasa to yanzu kuma an bashi ya ga zahiri sai mali hazal kitabi wannan irin littafi ne la yugadiru saghiratan bai tsallake dan kankanan aiki na ba shi da kansa yace wala kabira ai zancan babba wanda bai tsallake ma karami ba wanda kaje akai ruwan shuka kaje neman kwano biyu ya hana ka ya kace tsammanin ya baka kwano 10 to wanda yake binka bashi naira 10,000 yace lokaci yayi kafar ka kafarsa sai ka biya shi me kake tsammanin naira 2 ka 100,000 ya daure ne to mali hazal kitabi zai ce wannan littafi la ya gadir sagirata bai tsallake dan kankana aiki ba da kansa sai ce wala kabira dama bari a zancan babba illa ahsaha sai da ya kiyaye shine sai Allah ya shigo maganar ya ce wa wajadu ma amilu hadiran sun samu abin da sun san su suka aikata an zo musu da shi yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wajadu ma amilu hadiran saboda yawma tajidu kullu nafsin da ma amilat min khairin muhdaran abinda za ta yi na alkhairi gashi nan an zo da shi ba fa iya alkhairin ba wa ma amilat min su'in haka abinda ta yi mummuna sai kuma tawaddu sai ta so a ce law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma tsakanin su da wannan aiki ba sa kusa kai abinka kuna haɗe kai kayanka kai shukar kai zaka girba sai Allah ya ce wa yuhadzirukumullahu nafsa abu ɗaya kawai Allah yana tsawatar da ku kansa ku kiyaye Allah ka rabu da kallon mai gari ka rabu da kallon dagaci ka kalli Allah ke ka rabu da kallon mai gari ko kallon kawaye ki kalli Allah kawai dan Allah ya ce wa yuhadzirukumullahu nafsa Allah yana tsawatar da ku kansa ko kana gani ko kina ganin ba za ki haɗu da shi bane. Akwai wanda yake musun haɗuwa da Allah ana kowa yayi imatu ba kana ganin ana mutuwa ba ka hana kanka mutuwa. Allah ya ce kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilina. Yace kamar yadda muka fara halitta haka zamu mai da ita kuma mu tada kai bayan ka mutu ka dawo mana wa'adan wani alƙawari ne. Sai Allah ya ce alaina in ka ji ala wajabci ne muka dora wa kanmu. Sai kuma ya biyo baya da wasu mu'akkadat yace inna kunna mu mun kasance in mun ce zamu yi fa'ilina an gama. Wa'adallah la yukhlifu Allahu al-mi'ad. In Allah ya alƙawari baya saba alƙawari. Shi yasa yace inna ilaina iyabahu. Gare mu za su dawo. Kuma thumma inna alaina kuma mun dora kanmu wajibin kowa sai mun bambance masa tsakanin tsaki da tsakuwa. Hisabahu. Hisabun su yana kanmu. To ba za ka koma masa ba to ka kalli Allah. Inna Allaha kana alaikum raqiba. To wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina kuma ya'lamuna ma tafa'aluna. Suna sanin abinda kuke wato aikatawa ko mun girman sa ko mun kankantar sa. Shi yasa wannan ya gani a littafin zai ce la yughadiru saghiratan wala kabira saboda ya'lamuna ma tafa'aluna. A hadisi Annabi Rahama yace yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar. Mala'iku sun yi attaching dinku. Wasu mala'ikun suna bibitar ku a cikin daranku. Wasu mala'ikun a cikin yininku. Mala'ikun da suka zo da la'asar za a canje su aiki da asubahi. In suka koma wajen Allah sai Allah ya ce wa mala'iku kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina wa huwa a'lamu bihim alhali ya fi su sanin halin da bayin suke ciki. Tambaya ce ta cikar mulki. Sai mala'iku sai ataynahum wa hum yusalluna mun je musu a halin suna sallah wa tarakanahum wa hum yusalluna mun baro su ma suna sallah. Don Allah kai kana sallah da la'asar suka zo ke kina sallar asuba suka tafi ko kuwa sai kika kanan nade ko kuwa kai kai aiki ka gaji ba za ka je masallaci ba a ka hada sallah kana aiki ba za ka yi sallah ba sai ka gama ka zama allazina hum an salatihim sahuna. To wai da shi aikin dan me kake yin sa? Dama Allah ya halice ka dan kai aiki ne sai ka fifita aikin akan ibadar. Ai Allah ya halice ka dan ka bauta masa ne shi gonar da kake zuwa ai abinda ake so duk abinda ba ibada bane to in kana yin sa ya zama taimaka maka zai wajen ibada. To shikenan kana yin gonoma dan ka samu abinda zaka ci ka samu karfin bauta wa Allah. Allah ya halice ka dan ibada sai kuma sai kai ka je gyaran gida ka bata ido sai noma sai hana ka sallah sai gona sai ta hana ka sallah. Sawa'un ta hana ka sallah kana aikin baka yi ba. Sawa'un ta hana ka sallah ka zo ka kwanta ka ce ka gaji ba za ka iya tashi kai ba sai lokacin daga dama duk ta hana ka sallah. Yanzu kai bawan ciki ne ba bawan Allah ba ne. Shi kuma Allah ya halice ka dan ka bauta masa. Da yakan neman abincin ya taimaka maka wajen bautar Allah ya ma hana ka ibada da aka halice ka domin ta. Ka saki rishi ka kama ganye ko sai ka fado kuma a gefen wuta a ga yaban na ta yi tunda ganyen bushashe ne. Saboda haka ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahari. Mala'iku suna bibitar ku a cikin daranku wata a cikin yininku. To wannan shine yasa Hatimul Asam yace to ni duk inda nake na san Allah yana gani na abu na uku da nake gina rayuwata a kansa yace fa astahayi minhu sai nake jin kunyar saba masa. To kai kuma fa kai ko so kake kai ganka a gona kai tsiya ta kunka a so kake ganka a birni ka tafi gumal ka tafi ina ne wai baka garinku kai sheganta kunka. To shi Hatimul Asam yace shi ya san duk inda yake Allah yana ganin sa yace sai yake jin kunyar saba masa. Kaji kuma yanzu Allah ya ce maka inna Allaha kana alaikum raqiba ka kuma kai ka san Allah a hada bi kulli shay'in ilma ilmin sa yake waye kowa da komai. To wannan shine abu na uku. Abu na karshe sai yace na san akwai ajalin da Allah ya rubuta mu ban san ranar zuwansa ba amma na san zai tarar da ni. Yace wa ana ubadiruhu ni kuma sai nake gaggawar kafin ya zo in ga wani aiki nayi. Duk da muke nan ba wanda ya san ranar mutuwarsa. Akwai wanda zai mutu yau, akwai wanda zai mutu anan, akwai wanda zai mutu gobe a cikin sati. Allah kadai ya sani kuma waye farkon mutuwa a cikin mu ni ne dan mun kama hanya ba za mu je ba koko Allah kadai ya sani. Ba dai muna cewa mun shigo sabuwar shekara ba tafiyar za ta yi nisa ba za ta yi ba Allah kadai ya sani. To yace na san ina da ajalin da Allah ya rubuta mu yana kokarin cin mun ni kuma ina gaggawar ni aiki kafin yazo. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta yi wato waiwaye adan tafiya ta ga me ta gabatar saboda gobe lahiratta. Haka ake so in kadanci dogon zango sai ka duba ga me kai dan karka bar baya da kura rubutawa ake kaji mala'iku suna kiyayewa. Amma idan kana kanka hisabi kana dubawa ka ga me mai kyau me mara kyau me na karawa a kara me na watsarwa a watsar me na tuba a tuba, to kaiwa kanka farar dubara, kin yi wa kanki farar dubara. Sayyidina Umar yakan ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ku yi makanku hisabi tun kafin ranar da za a zo a muku. Wazinu a amalakum qabla an tuzanu, ku auna wa kanku ayyukanku da kanku tun kafin ranar da za a auna muku. Al-Hasan al-Basri yakan ce wanda yafi kowa samun saukin hisabi a filin alkiyama a gaban Allah shine wanda yake wa kansa hisabi daga duniya. Inda kai in kaje ka kwanta kana tunanin yau me nayi mai kyau, me nayi mara kyau, me na tuba, in tuba me zan kara, to dama su ne ayyukan da za a duba ma, to kana dubawa kanka cikin sauki zaka samu hisabi a filin alkiyama. Amma waye mai matsala, shi kawai kanka ne da radoki, kawai komai yake ba lissafi, shi yayi suna a cin mutunci, a cin kayan mutane, a ce wani dan haramun ne, wani kaza ne, wani kaza, duk wannan shine kuma ya yadda a tafi a haka, ba tuba ba lissafi. To wannan aka shake shi a filin kiyama zai sha mamaki. Yawma la yanfa'u malun wala banuna, ranar babu dukiya in dukiya ya cuci mutane, wala banuna in ƴaƴa ne saboda iyalansa yake cutar na wasu, to yanzu ƴaƴan nasa su ma ta kansu suke, kowa ta kansa yake, an zo ranar da kowa ta kansa yake. Yafirul mar'u min akihi, mutum yana gujewa dan uwansa, uwa ɗaya uba ɗaya fa. Wanda idan matsala ta taso maka a nan ɗan zomo ga masu miliyoyin kuɗaɗe sun hana ka miliyan ɗaya, shi ɗan uwanka yana uwa duniya, yana Lagos, yana wata ƙasar, in ya ji matsalar sai ce za a aiko maka. Me yasa ga a gari kusa da kai yanzu nan za su yi gida su ɗauko su baka sinki, amma shi yana wata uwa duniya sai ana taron su fa, sai ana cewa ka je wajen wane ka karɓa. Wai saboda wancan da yake uwa duniya jirinka ne, yana jin abin da ya same ka ya same shi, abin da ya same shi ya same ka. To wannan dangantakar iyakacinta duniya, in an je filin alkiyama ya firrul mar'u min akihi, mutum yana gudun dan uwansa. To da kai da dan uwan naka, wannan naka, kukan naka, waye hada ku, ba mahaifiya bace ko mahaifi? To wa ummihi wa abihi, an kara gaba su ma iyayen da suka hada ku kana guje musu. A kara gaba matarka da kai kaje neman aurenta ake ta yaki da kai, kake ta fafa, kake lance, kake yaki halal yaki haram, sai ka burge ta sai ka kashe sauran, har kake daukan gora ka tafi zance zaka buge wani in ka gani. To wannan wadda kai ta wannan neman ta din, to sai a wayi gari kana gudunta, wa banihi, haka yana gudun ƴaƴansa. Wa sallallahu wa sallam ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.